أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بايلهاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدى بياني قبات جاء الله سبحانه وتعالى تكن قدر وسا دلط فنسا يا بامي إيكو داما من kammala karatu littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha na ash-sheikh muhammad nasiruddin al-albani wanda ajiye maka alƙawari cewa insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu yau zamu kwatanta yadda sallar take daga farkon ta zuwa ƙarshe insha Allah ta'ala to abu da farko da nake so in wasu fahimta shine kusan duk abin da ya shafi sallah Mala Albani ya kama ni shi a cikin wancan littafi nasa da muka ambata kuma daidai gurgudu mun karanta shi daga farko zuwa ƙarshe sannan wasu daga cikin abubuwan da zamu yanzu mun riga mun yi su sai dai kamar yadda na faɗa jiya a yi su a tattare a dunkula a waje guda ne ba mu samu dama ba wanda insha Allah ta'ala yau zamu gabatar da shi saboda haka abin zamu yi shi ne insha Allah ta'ala a takaice ba zai ɗau lokaci ba zamu yi ne gurgudan raka'a biyu kawai ta yadda bayan mun gama raka'a biyu kuma sai mu kwatanta idan sallah mai raka'a uku ce kuma mai raka'a hudu yayi kamata ta kasance ayin kuwa babban makasudin kamanta sallah irin wannan shine domin kokarin koyi da kusanto da nesa da rayuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda muka yi mai da muka karanta a cikin wannan littafi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da yake kokarin koya wa sahabbai sallah ya hau kan minbarin sa ne mai albarka yayi sallah akai idan zai ruku'u ko zai sujjada sai ya gangaro da baya sujjada a ƙasan minbar haka yayi sallar sa har ya gama bayan ya gama ya dare kan minbarin ya ga sahabbai cewa innama sana'atu zalika lita'tammu bi wa lita'allamu salati kadai na aikata haka ne domin ku koyi da ni kuma ku ga yadda nake yin sallata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musa haka ne da mun kowa ya gansa aikace dan karatun da muka yi a cikin littafin nan tsawon lokacin da muka dauka muna yi yanzu wani abin da za a yi a aikacen nan zai fi daukar sa da sa shakwalwarsa sama da abin da muka karanta a littafi to shi yasa abin da aka yi shi a aikace yafi zama a kwakwalwa sama da abin da aka yi shi a karance to shi yasa muka ga saboda muhimmancin sallah da matsayin ta a cikin addini ita ce ake yin ta kullun ba sau daya ba sau biyu ba sau biyar banda nafilfilu da ake yi ibada ce mai muhimmanci ka dauke kalmar shahada babu ibadar da take da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala kamar ita to shi yasa kowanne lokaci kamata ya ce sallan nan mutun ya tashi tsaye kwarai da gaske ga yayi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita wannan uwa shine makasudin abin da yasa muka ga zamu yi ta aikacin kamar yadda muka riga muka ambata insha Allah ta'ala zamu bi abin daki kamar yadda na faɗa kuma a takaice abu na farko yan uwa shine al-qiyam wanda da shi malam ya fara al-qiyam shine tsayuwa mutun zai tsaya ya kalli al-qibla nan inda nake kallo ba al-qibla bane amma saboda ku ne waɗanda muke karatun da ku shi sai na fuskance ku mutun zai kalli al-qibla da jikinsa gaba daya yadda na tsaya din nan yan uwa ka ake tsayawa bai kamata mutun ya tsaya dan yin sallah buɗe kafafuwansa da yawa haka ba wannan kuskure ne kamar yadda lokacin da muke karatu ɗaya daga cikin ayaka wannan abin kuma yakan faru wani zai tsaya bude kafarsa haka ta yadda idan aka dago daga ruku'u kuma ya tsuke kafarsa sai ga an ba fili wannan bai dace ba ka tsaya gurgudan yadda ba zaka takura ba kuma zaka bude ta yadda zaka bude sau da yawa ba sannan abin da ake bukata shine ɗan yatsuna a kalla za su fuskanci alƙibla ne gaba daya kada mutum ya kafarsa haka ina fata an fahimta yawa wasu za ku suna karkata da kafafuwansa haka kuskure ne shi ma yan uwa hatta alqibla hatta an ya tsinka su ma su ake su juya su kala ina alqibla gaba daya yawa to shine abu na farko da ya kamata a fahimta shine tsayuwa bayan mutun ya tsaya yadda ya kamata abu na biyu shine sai ka bar harama daman mu dauka an riga an gabatar da mi ikama wanda shi malam albani bai kawo mana ikama ba saboda mi saboda ba ta cikin abin da ya rubuta zai kawo daman cewa minat takbiru ko ila taslimi wace kabbara yake nufi ita ce kabbara harama to abu na farko ita ce kabbara harama wanda ita wannan kabbara haramar rukuni ce daga cikin rukunin sallah wajibi ne mutum yayi ta kamun ya fara sallah shine mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar haka ake fada kada mutun yace Allahu akbar ya ja bar din nan ba daidai bane sannan kada mutun yace akbar ko akbar duk kuskure ne wannan kaulasan din daure ta ake Allahu bitafkhim zakai tafkhim lafdul jalala Allahu akbar shikenan Allahu akbar to lokacin da mutun yake bar harama zai daga hannayensa ko dai setin kafadinsa ko kuma setin kunnuwansa da yadda ya sauka kamar yadda numar ga man kamanta sannan yadda mutun zai bar hannayensa sune yadda hannayena suke haka kada mutun ya ware hannayensa haka kada kuma mutun ya dunkule su duk wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an bata a cikin hadisi haka mutun zai wa hannayensa ya bar su haka sannan mutun zai dago su ne daura da kafadinsa haka ina fata an fahimta ku yawa kada mutun ya haka in aka ce daura da kafadu ba haka ake nufi ba dan in aka haka akwai mashakka a ciki akwai wahala ko saboda haka haka mutun zai kawo su daura da kafadinsa ko kuma ina daura da kunnuwansa haka duk wanda mutun yayi sannan idan mutun ya ga dama zai daga hannayensa tare da kabbara misali kamar haka Allahu akbar yayi ko kuma mutun ya daga bayan yayi kabbara ma'ana kabbara ita za ta fara zuwa a farko Allahu akbar sannan sai mutun ya daga ina fatan fahimta ko kuma dagawa ya riga kabbara mutun ya haka Allahu mutun ya haka sannan sai ya ce Allahu akbar din insha Allah ta'ala a cikin wannan fuskoki guda uku duk wanda mutun yayi ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi abu nabi kenan shine kabbara harama yadda za a yi kabbarar da yadda za a sanya hannu da kuma yadda za a daga shi wannan shine abu na biyu da kabbara harama kuma sai me shine sai hannunka sai ka dauki hannun dama sai ka dora shi akan nahagu wanda sunna ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dora hannun dama akan nahagu yadda ake yin sa shine nan dinka zaka dauka kusan inda ake daura agogo sai ka dora shi akan dayan tafin hannunka nan bayan tafin hannunka na hagu sai ka dora shi ya taba inda ake dora agogo sannan kuma ya taba sandalin hannunka kamar haka kenan ina fata yan uwa sun gani ko haka yadda hannuna yake haka mutun zai dora nan sanadam akan nan kuskure ne mutun ya riƙe nan dinsa ko ya riƙe nan dinsa duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyar da haka ba yan uwa yadda ake shine haka kun ga nan dina tafin hannuna nan ya taba nan dina ya taba nan dina sannan kuma ya taba nan shine kamar yadda idan kuma cikin littafin haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da sabansa to idan ka dora su na dama akan nahagunka sai ka dora su a ina sai ka dora su akan kirjinka shine abu na biyu akan kirji kada ka dora a ciki kada ka dora a kasan cibiya ko abin da yake kama da haka wannan duk kuskure ne kamar yadda malaji ya riga ya kawo mana su dorawa a kasan cibiya ko dorawa akan ciki dukkanin hadisan da suka zo akan haka ba su tabbata ba hadisin da ya tabbata shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya dora hannunsa na dama akan nahagu sai kuma ya mai da shi ya dora shi akan kirjinsa kamar yadda na kamanta hakan nan ina fata an fahimta yawa to kaga haka da wasu suke yi ɗan uwa kuskure ne bari kuma masu haka ina fata an fahimta yawa saboda haka wannan shine daidai insha Allah ta'ala idan mutum ya dora hannunsa na dama akan nahagu daga nan abu na gaba kuma shine sai ya dauki ganinsa gaba daya sai ya mai da shi inda zai dora goshinsa saboda haka yanzu kalle-kalle kuma ya kare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ya fara sallah Allah madaukakin sarki yana kafa fuskarsa da fuskar bawansa ne har sai mutum ya fara waiwaye da kalle-kalle sannan sai Allah madaukakin sarki ya dauke fuskarsa ya rabu da shi amma mutukar kana sallah saboda girman ibadar sallah Allah subhanahu wataala gaba daya kan fuskance ka ne da fuskarsa amma da mutum ya fara kalle-kalle ya kalli nan to shikenan sai Allah madaukakin sarki kuma ya rabu da shi ina fata an fahimta saboda haka abu na gaba shine sai mutum ya dora goshinsa ko kuma ganinsa a inda zai dora goshinsa ma'ana misali muqaddara mutum yayi kabbara harama Allahu akbar ya dora hannunsa na dama akan nahagu ya dora shi akan kirjinsa sannan kuma ya mai da ganinsa ina inda zai dora goshinsa to sannan sai me sai adiyatul istiftah addu'o inda ake karantawa don bude sallah sune abu na farko kana gama dora hannunka na dama akan nahagu da kabbara to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka danyi shuru kadan idan sallar da ake bayyana karatu ce dama idan sallar da ake boye karatu ce baka gane walimin ya fara karatu ko bai fara karatu ba haka ne, amma sallar da ake bayyana karatu dole kana jira ka ji me sautin liman ya fara karanta suratul fatiha, to sai ka ji ya dan yi shiru kadan wannan dan shirin da yake yi. Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi tambaye shi, ya Rasulullah, na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata a gare ka shirin da kake me kake karantawa? Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce, ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal-maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dam, Allahumma ghsilni min khataayaya bil-ma'i wath-thalji wal-barad. Dai daga ciki kenan ko karanta subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, ko kuma وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. غالبي النبي كان كرنتا وانا أدعو أني أسلى الدري أما إذا كرنتا أتكين إيدا أتكين سلو لبر الله باب لتي إن شاء الله تعالى كم يدمان لباني أمبت وانا سوى ذاك أبنى قبا باين كأورها أنك ندام أكنها ka kalli inda zaka daura goshinka shine sai ka karanta addu'a buɗe sallah. Bayan ka karanta addu'a buɗe sallah dan uwa, sai abu na gaba shine ta'awuzi da basmala. Zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kai bismillah amma a boye su ma ba a bayyana su bisa zancen da yafi inganci. Saboda haka zaka ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Shine nau'in ta'awizi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin sallar. Wannan shine abin da ya tabbata annabi yana yin sa a cikin sallah, ko kuma ka cire as-sami'il 'alim da ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai sai ka ce min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, sannan sai ka ce ne bismillahir rahmanir rahim. Duk addu'a da makawai uwa ba za bar kafassara ba, saboda duk abin ya gabata a cikin karatun littafi, haka ne ko? Yawa, saboda kawai tafiya za mu rinka yi. Sannan sai bismillah bismillahir rahmanir rahim, wannan da'a bai za a yi su a boye, kada ka bayyana su a ji, a boye za ka yi su. A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim. Sannan sai me? Sai karatun fatiha. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya dan yi shiru ya karanta waɗannan abubuwan da muka faɗa, addu'a buɗe sallah, ta'awuzi, basmala, sannan kuma idan sallar da ake bayyana karatu ce sai a ji ya fara karatu a bayyane. Yakan fara karatu ne da alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshenta. Yadda karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine yakan karatu ne a cikin sallarsa ko ma a wajen sallah, daki-daki, dalla-dalla, ɗaya bayan ɗaya kamar yadda ya gabata. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya haɗe tsakanin aya da aya. Idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ya shiru arrahmanir rahim, yadda ku jinaza wannan maddal ardlis kun haka yake janta, kamar yadda saban da suka rawaito hadisin daga wajen suka faɗa haka yake janta, ya cika ta ƙore da gaske wannan wajen harka shi dan nan rabbil alamin الرحمن الرحيم هكا آية باين آية كوت آية يكن ينكي تلقى يقود باية هكا ذكادين آية دا آية هكا ما زن الله تيراد أمتيس أرتبت أقلي شيكي سيديكم وسياسي تنبايا مناجم وسودة كتكين مالمي كوسودة كتكين كاري أي سنة هكا ذكادين آية دا آية أو تكين سلو لنسكوكم أتكين كاتتكين سوانا منيني هكون تنسا. To abinda dai ake so shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikin sa yadda ya nuna baya haɗewa, amma idan wani ya haɗe shin yayi laifi? Bai yi laifi ba. Ina fata an fahimta, gonda a fahimci wannan, idan ya haɗe yayi laifi? Bai yi laifi ba, sai dai abinda yafi shine ka karanta aya bayan aya kowace ka raba ta da uwarta, amma da zaka haɗe insha Allahu ta'ala ba kai laifi ba. Allah ya samu dace. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan karanta alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكا يتكمد نفهت أم فهمت وجن صراط الذين انعمت عليهم ko da ke madda ko kuma ka sa aya a wajen idan warshi ne akwai aya ina fata an fahimta an kuma abu ne za ga abinda ce a wajen waqafi ne a wajen afwan waqafi ne a wajen salaka duk wanda kai yayi idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace gail magbubi alayhi malallin to da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mamun da suke bayan sa kowa sai ya ce me amin tunda addu'a ce gairul magbubi alayhi malallin ba hanyar wanda kai fushi a gare su ba ba kuma atattu ba sai manzon Allah ya ce amin ya ubangiji ka amsa wannan addu'a da muke to kai ma da kake baya a matsayinka na mamu zaka bude baki ka ce amin fadin amin dan uwa dai ne daga cikin abubuwan da suke da falala a cikin sallah kwarai da gaske annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dai daga cikin abin da yahudawa suke mana hassada akan su me yasa Allah ya zabe mu ya ba mu su bai ba su ba shine akwai fadin amin a cikin sallah Yahudawa suna jin haushin fadin amin da muke haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sa kauna to shi yasa kada kai kada ka bari a ce amin baka faɗa ba liman zai faɗa mamu zai faɗa idan aka ce garil magdubi alayhi malallin aka ce amin sannan kuma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zabi surar da yake gani a tayi masa sai ya karanta wani lokaci yakan karanta daga sama su bakara zuwa ƙasa wani lokaci yakan karanta daga tsakiya wani lokaci kuma ya ƙasa babu wani nau'i ko kuma wani bangare daga cikin alqur'ani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya karatu a wajen shi yasa sunna ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a sallah haka ya kamata a rinka yi wani lokaci ka dauko can sama wani lokaci kai tsakiya wani lokaci kuma can ƙasa wani lokaci kuma ƙasan ƙasa haka yake yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi karatun Fatiha yayi karatun sura kada kuma manta duk wannan abin da manzon Allah yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora hannunsa da dama akan nagu sannan kuma yana kallon ina yana kallon ƙasa to daga nan yana gama karanta surar da ya karanta misali minal jinnati wan nas sai ya dan maida numfashinsa sannan sai ya tafi ruku abinda ake nufi ne maida numfashi ba shiru mutun zai ba misali minal jinnati wan nas Allahu akbar yayi yawa haka yan uwa ina fata an fahimta gurgudan yadda zai maida numfashinsa minal jinnati wan nas Allahu akbar yadda mutun zai maida numfashinsa sannan sai ya tafi ruku to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama karatun sura ya maida numfashi sai kabbara yana tsaye sannan sai ya tafi zuwa ina zuwa ruku shine misali sai ya ce Allahu akbar lokacin da zai ce Allahu akbar annan kuma zai daga hannunsa ne gurgurde da muka siffanta a baya ko dai daga tare ko kuma ya daga baya ko kuma ya daga kafin shi ma duk wanda mutun yayi anan insha Allah ta'ala yayi zai ce Allahu akbar misali mukaddara mun daga tare da kabbara din sannan sai ya tafi zuwa ruku'unsa idan ya tafi zuwa ruku'i yakan dauki hannayensa waɗannan tafin hannayensa sannan sai ya dora su akan guyoyinsa haka ana rike guyoyi ne ana dora hannaye ne in uwa akan guyoyi ba akan cinya ba ba kuma akan kori ba mu fuskanta da kyau duk mutumin da zai ruku'u sai ya rike saman korinsa kusa da cinyarsa kenan ko kuma ya rike saman guyoyinsa nake so in ce ko kuma ya rike nan kasan korinsa kadan to zaka ga babu yadda za a yi bayan sai sai yadda ya kamata ana kamanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yayi ruku'unsa idan da zaka dauki wani daro ko wani mazibi da yake da ruwa ka aje a bayan nasa zai tabbata ba tare da yayi karkarwa ba tare da ruwan nan ya zube ba ko kadan zai tabbata me yasa yadda bayan nasa yake miƙewa haka to haka ake so a ga bayan mutun yayi to yadda zaka yi bayan kai haka shine ka dauki hannayenka waɗannan tafin hannayenka sai ka dora su akan guyoyinka idan annabi ya dora hannayensa sahabin da ya rawaito hadisin yace sai kaga kamar ya damke su ne bayan ba damke su ba idan ka kalla da kyau za ka ga dorawa ne amma za ka ga aka kamar me ne kamar damkewa ne sannan hannunka nan wajen da nan sai ka nesanta su daga jikin ina kwiɓinka nan da nan ba a so kai haka ka takure wannan ba ruku'u bane ina fata an fahimta haka za ka yi sai ka buɗe hannayenka haka sannan sai bayan ka daidaita shi kamar yadda ne haka sannan ganinka kuma sai ka cilla shi ina inda zaka dora goshinka dai still dai zaka dora ganinka ina inda zaka dora goshinka to insha Allah ta'ala idan kai haka zaka kai ruku'u yadda ya kamata bari mu kamanta sosai da sosai Allahu akbar na fata wa san gani ko to kaga idan ka kalli bayana da kyau zaka ga insha Allah ta'ala bai kasa ba bai kuma sama ba dan idan ka rike na zaka ga kai sama haka ne in kuma kai haka ba kai kasa to zaka yi tsakanin wancan da wannan din haka dan kowa kullu hannu na haka yawa haka zaka yi hannunka ka buda shi idan kana kusa da mutane ta yadda wanda yake kusa da kai zaka iya cutar da shi sai ka buda shi gurgudan yadda zaka iya ba tare da ka matse shi ba amma da yadda zaka yi da kai me ka buda hannayenka yawa to idan ka tafi ka je haka shikenan daga nan kuma sai azkar din da ake karantawa a cikin ruku daga ciki zaka iya cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la ko sau uku ko abin da ya sawaka zaka ta iya maimaitawa gurgudan yadda limamin ka ya dago babu laifi idan guda uku kai ya dago shikenan idan ɗaya ka samu yanzu misali kana shigowa masallaci ka ce Allahu akbar subhana rabbiyal azim sai limamin ya dago ka samu wannan raka'a insha Allah ta'ala guda ɗaya idan kai ka samu wannan raka'a saboda haka akwai subhana rabbiyal azim ko kuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana maimaita wannan azkar din sosai a cikin ruku'unsa da sujjadarsa ko karanta subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi ko karanta subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamati duk wanda ka karanta a cikin waɗannan yayi da wasu daga cikin zikira ma da mu ambata ba amma dai abin da ake bukata shine ka karanta guda ɗaya kawai daga cikin su kada ka ce ka tattara su ka gawa masu a waje guda ka karanta subhana rabbiyal azim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li a lokaci guda ba daidai bane ɗaya zaka zaba a lokacin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li to ka yi ta maimaita shi gurgudan yadda limamin ka zai ruku'un sa ya dago to da zarar ka gama ruku'u wajen dagowa daga ruku'u ɗan uwa zaka dago ne tare da fadin sami allahu liman hamidahu kana dagowa kana fadin sami allahu liman hamidahu ba sai ka tsaya ka fadi sami allahu liman hamidahu ba misali subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sami allahu liman hamidah ina fata an fahimta yan uwako kana dagowa kana fadin sami allahu liman hamida tare kuma da dagawar hannunka shi ma zaka daga hannu setin ka fadaka ko kuma setin kunnuwanka sannan kana tsayawa kyam sai ka ce rabbana lakal hamd sai ka tsaya sannan sai ka ce rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd cikin guda wadannan duk wanda kai ya tabbata shi ma daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka zaka dawo kana mai fadin sami allahu liman hamidahu da daga hannayenka idan ka tsaya kyan matse sai ka ce rabbana wa lakal hamd dan uwa zanci mafi inganci da mamu da limami kowa zai faɗi waɗannan abubuwan guda biyu galibi wasu abin da suke ɗauka limami ne zai ce sami allahu liman hamidahu mamu kuma ya ce me rabbana wa lakal hamd lokacin da muke karatu mun yi bayanin wannan filla filla da kai mamu da kai limami kowa zai faɗa idan zaka dago sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd limami zai faɗa kai ma zaka faɗa ƴan uwa wannan shine abin da yafi inganci kamar da bayani ya riga ya gabata Allah ya samu dace daga nan bayan ka dago abu na gaba shine sai ka karanta zikirai da ake karantawa a cikin tsayuwar da ake tsakanin sujjada da kuma dagowa daga ruku'a da kuma ruku'u shine sai ka zama ɗaya daga ciki bayan ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd idan ka tsaya iya nan ma limamin ka ya tafi sujjada zikiran ka yayi ina fata an fahimta wannan lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan kara hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi wannan lokaci kuma kan ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan lokaci kuma yakan karanta wasu addu'o'i waɗanda ba waɗannan ba akwai addu'o'i da dama wanda duk mun karanta su da dama duk wanda suka maka a ciki sai ka zaba sai ka karanta wannan idan ka nutsushi sa ba daga dagowa ake koma ba ƴan uwa yanzu misali sami Allahu liman hamida sai ga mutun ya tafi kamma bayan sai ya gama tsayawa sai ga ya tafi duk wanda ya wani uwa ba sallah yake ba a zahiri wannan ba sallah yake ba mutun da yake wani yayin abin da yake ne ya tashi amma wannan sallar Allah madaukakin sarki ba ya kallanta a matsayin sallah karbabbiya kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan sallah ga wani yana yace masallarsa bata yi ba to kaga idan a zamanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sahabban sa zai sallah irin wannan annabi yace masallarsa bata yi ba ya kuma a wannan zamani kenan Allah ya samu dace to bayan mutun ya dago ya tsaya kamsi ya tabbatar ya nutsu dukkanin gabansa kowace ta koma gurbinta sannan ya karanta wannan addu'a hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wayarda ko dai daga cikin abubuwan da suka tabbata sannan abin gaba sai me shine sai ta fisjada yan uwa kamar yadda muka yi bayani a cikin karatu zai yi kabbara shi ma sannan sai ta fisjada wannan tafiya sujjada yan uwa ana so ne idan za a tafi a tafi da hannu bisa zancen da yafi inganci duk abin da ya shafi sabani za a tafi da guwa ne da abin nan duk ba za mu tsaya mu tattauna shi saboda mun riga mun wuce shi a baya amma da zancen da yafi inganci da me ake tafiya sujjada shine da hannu da hannu ake tafiya sujjada ba da guwa ba masu tafiya da guwa kaga sun yi haka wannan kuskure ne saboda haka da hannu ake tafiya yaya kamata kenan misali Allahu akbar kana tsaye hannunka shi ya kamata ya fara taba kasa ina fata an fahimta sannan sai guwarka ta biyu baya idan ake sujjada abu na farko gaban da suke taba ake so su taba kasa su ne guda bakwai kamar yadda hadisi ya tabbata ko na farko goshi da hanci gaba ɗaya ce sannan sai tafukan hannaye guda biyu nawa kenan uku kenan sannan sai guyoyi guda biyu nawa kenan biyar sannan sai atrafal qadmai gefa in yatsu guda biyu nawa kenan bakwai to duk mutumin da ya sujjada ya ga ɗaya daga cikin waɗannan ba su taba kasa ba to akwai tazgaro a cikin sujjadarsa dole ne waɗannan gaban duka su taba kasa gaba ɗaya su hannaye goshinka ya taba hancinka ya taba idan goshi ya taba hanci bai taba ba sujjada ba ta yi ba idan hanci ne ya taba goshi bai taba ba sujjada ba ta yi ba abinda ake so dukkanin su su yi me su taba kasa to mutun zai tafi da hannayensa hannayensa za su fara taba kasa sannan sai guyoyinsa su biyu baya to yadda ya kamata shine ban sani ba kowa zai iya hangina daga nan idan mutun ya haka zai dora goshinsa ne tsakanin hannayensa haka ina fata an fahimta ga inda hannayena suke sai mutun ya dora goshinsa tsakanin su ina fata ku san gani ko ko kuma hannayensa ya kawo su setin kafadin sa haka yanzu misali gashi shi ma yayi ina fata ku san gani ko yawa to duk wanda mutun ya gani yayi sannan jikinsa nan wajen kada ya takure shi kada ya matse shi da kada ya matse kafafunsa da jikinsa kamar haka za ga wasu haka suke dan uwa wannan kuskure ne mutun zai bada balance tsakanin jikinsa da kuma kafafuwansa sannan kuma abinda wasu suke yi na ja sosai kaga mutun ya janye jikinsa haka kamar haka haka ko ba daidai bane shi ba ba daidai bane abinda aka ce shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hannayensa waɗannan yana janye su daga jikinsa sosai shine ba kawai hadisin da yake cewa har sai da sabai suka rinka tausaya masa ai mun tuno hadisin ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sujjada yadda yake janye hannunsa daga jikinsa sai da sabai suka tausaya masa saboda yana janyewa sosai yanzu misali haka jikina hannuna kun ga ai ko kadan baya kusa da jikina ko amma mutumin da ya kafa yana kusa ina fata an fahimta saboda haka abinda ake bukata shine mutun ya haka yawa sannan nan a zira'in mutum ba a so ya taba kasa kada kai haka kada ka shimfida shi kamar yadda kare yake shimfidawa ko dabbobi masu farauta ba bukata abinda ake so ya taba kasa kawai shine ina nan dinka nan me zaka yi masa sai ka dage shi daga kasa ina fata an fahimta haka kenan kamar yadda ne kada kai haka idan kai haka shi ma akwai matsala a cikin sujjadar ka haka mutum zai sanna in ya tsanka waɗannan alƙibla ya suka kalla haka gashi alƙibla ya suka kalla su ma yawa sannan in ya tsanka kafarka su ma za su juyo ne su kalla alƙibla gashi zan kamanta su misali haka an ga Allah ya ko in ya tsuna nan za ka malƙo su nan ka cike sa kasar su kalla alƙibla dan uwa an gani ko yawa sannan za ka haɗe tsakanin kafafuwanka haka gashi ba raba su zaka yi haka ba haka za ka haɗe su sannan sai ka bar kalo da in ya tsinka haka su kalla alƙibla gashi idan ka kalli babban ɗan ya tsana da na kusa da shi za ka ga dukkaninsu sun juyo sun kalli ina alƙibla to haka abin ya kamata ya kasance gashi yawa yanzu misali idan ne haka ina fata wasu gani ko yawa to abin da ya kamata kenan za ka ga jikina nan ya rabu da kafafuwana sannan hannayena su ma na fitar da su daga ina daga jikina. To wannan shine da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yake yin sujjada sa insha Allah ta'ala. Daga nan kuma idan aka sujjada sai me shine sai abin da ya shafi azkar da ake karantawa su ma a cikin sujjada. To azkar da ake karantawa a cikin sujjada su ma suna da dama, daga ciki akwai subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. A can ma a cikin ruku'u na manta ban kama na subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ba kada wani ya ce babu shi, da akwai shi insha Allah ta'ala, da akwai shi. Zaka iya faɗa subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. To haka nan a cikin sujada shi ma subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Za ka karanta wannan ko karanta subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ko subuhun quddusir rabbul malaikati wa ruhi. Duk dai waɗancan zikirai da makawa a cikin ruku'i za ka iya maimaita su a cikin sujada, ya tabbata daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Idan ka samu dama dan uwa a cikin sujadarka, lokaci ya baka dama bayan ka gama zikiranka, to zaka yi addu'o'i. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun ay yustajaba lakum. Abinda ake so a cikin ruku'u shine mutun ya girmama ubangijinsa, ya rinka cewa subhana rabbiyal azim subha, kai ta girmama ubangijinka. Amma ita sujjada abinda ake so shine ka dage da addu'a, ka matsa ka nace ka ta addu'a, saboda lokaci ne da ya kusa ta Allah ya amsa addu'arka a lokacin. Ɗaya daga cikin gurbin da ake saran karɓa addu'a idan kai shine lokacin da ka dora goshinka a ƙasa, saboda malamai suka ce gurin da yafi ko ina tsada a jikin mutum shine fuskar mutum. Mutum yafi son fuskar sa sama da ko ina a jikinsa. To inda yafi tsada aka ce ka turmuza shi a ƙasa gawa ga Allah madaukakin sarki. To lokacin da kai wannan Allah madaukakin sarki ya baka dama ka roki abin da kake so za a amsa maka insha Allah ta'ala. To bayan ka gama karanta waɗannan addu'o'i subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la, sai ka dago daga ina, daga sujjada kana mai yin kabbara nan ma. Yanzu misali mu kaddara gashi nayi sujjada haka, zan dago Allahu akbar haka ina mai kabbara. Wani lokaci wani dagowar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na daga hannayensa. Shi yasa idan kai babu laifi, idan kaga wani yayi babu laifi, kamata ya ma a ce tunda ya tabbata Annabi yana yi wani lokaci ka rinka yi, kada ya kasance gaba ɗaya sallaka babu. Ka dago daga sujjadarka haka Allahu akbar, sai ka daga hannunka shikenan, sai ka mai da shi kan guyoyinka ka aje, sannan sai karanta azkar da ake karantawa tsakanin sujjada da sujjada. Azkar da ake karantawa su ba suna da dama, amma ɗaya daga ciki rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajibirni zuwa ƙarshe. Ina fata an fahimta. Idan mutum ya karanta wannan azkar din, zaka ga tsakanin dagowarka da komawarka da zamanka za a dauki ne dan lokaci kaɗan. Me yasa? Saboda wannan azkar din da zaka karanta da kuma nutsuwa da ya kamata kai. To bai kamata a ce da mutum ya dago ya koma ba, shi ma ɗaya daga cikin abin da yake kawo sallah tasgaro kenan. Irin sallah da wasu ki zaga, akwai wanda masu su ban san ana karanta wani azkar din da ake azkar din da yake tsakanin sujjada da sujjada ba. Wallahi akwai jama'a da ban sani ba, in ka tambaye shi shin ana wani zikiri ne tsakanin sujjada da sujjada, zai ce maka bai sani ba. Shi dai abin da ya sani kawai ana zama, zaman nan mai tsayi ne, ba shi da tsayi shi bai sani ba, da ya dago kawai kuma idan yana bin limami gurgurdo daga limamin sa yayi, idan kuma shi kadai ne to shikenan, kuma sai dai kuma sallah ta haƙuri, dan da ya dago zai koma, saboda bai san abin da ake karanta ba. Allah ya samu dace. To idan mutum ya dago ya zauna, zai karanta subhana rabbighfirli warhamni wahdini wajibirni wa'afini warzuqni, ko abin da ya zo daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan gurbi. A wannan zama na tsakanin sujjada da sujjada, yan uwa, babu laifi a zaman da ake ce masa al-iqa. Al-iqa bayna sujdatayn shine zaman tsugunu, shine irin zaman da zan kwatanta yanzu. Haka ake yanzu, mutum zai zauna ne akan digadigansa haka, babu laifi. Yan uwa, ana fata an gani ko? To babu laifi ka irin wannan zaman, zaka ga kafafuwana yan yatsuna na juyo sun kalli ina al-qibla. Yawwa, na kuma zauna akan digadigaina. Wannan zaman da na kamanta yanzu, yan uwa, ba a yin sa a ko ina sai zaman da yake tsakanin sujjada da sujjada. Ba za ka yi shi a cikin raka'a ta biyu ba, ba za ka yi shi kuma a cikin raka'a ta ƙarshe ba, dan wasu daga cikin uwa zaka ga suna yin irin wannan zaman a cikin halin tahiya. Wannan kuskure ne babba, mutum yana tahiya amma kuma sai ya ga ya haka, ya cike yana tahiya haka, yan uwa, wannan kuskure ne, ba a yi. Ana yin sa ne kadaya ina tsakanin sujjada da sujjada dan ake yin sa. Idan ka yi shi babu laifi, kuma bayan ka karanta azkar din sai kuma ka koma zuwa sujjada ta biyu. zaka koma zuwa sujada ta biyu ne kana mai cewa Allahu Akbar, nan din ma babu laifi ka daga hannayenka kamar yadda hadisin da duk mun karanto sun tabbata. Sannan zaka koma sujada ta biyu kai ta kamar yadda muka kamanta a wancan sujada ta farko. Ita ma zaka karanta azkarin da ake karantawa a cikin sujada, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ko ɗaya daga cikin azkarin da muka ambata. Abinda ake bukata shine sujada ta farko ya kasance ta dan fitsayi sama da sujada ta biyu. Haka ayyukan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke kasancewa, da ruku'unsa da sujjadarsa da tsayuwarsa duk kusa suna kusanci da daidai haka. Tsayuwarsa ta fi tsayi, sannan ruku'unsa, sannan sujjadarsa. Sujjada ta farko ta fita biyu tsayi. Haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake. Idan ka gama raka'a ta farko kai sujjadarka, daga nan sai me? Sai tashi zuwa raka'a ta biyu kenan. To lokacin da zaka tashi zuwa raka'a ta biyu akwai wancan zama da ake ce masa jalisatul istiraha, zaka yi shi. Zaman da malan fiqi suka sa masa suna da zaman hutu. Zaman hutu shine abin da ya kamata mai sallah ya yi, shine idan ya gama sujjadarsa ta biyu a raka'a ta daya me ya kamata ya tashi? To amma maimakon ya tashi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai a ga ya dan zauna wani zama ne khafif, dan kadan ne aka ake yinsa, ko ba wani abu ake karantawa a ciki ba, sannan kuma kawai sai miki. To kamar yadda muka yi bayani a satattukan da suka gabata cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan dago ne yana mai yin kabbara, sannan kuma sai ya zauna. Za mu kwatanta insha Allah ta'ala. Yanzu misali ina sujjada ta biyu a raka'a ta farko, to lokacin da na dago ne da kabbara ta Allahu Akbar, me yasa? Saboda kabbara ta dagawa ce, ta tashi ce. Wannan zaman kuma shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin sa ne shi bashi da kabbara ta musamman. Allah ya sa an fahimta. Bashi da kabbara ta musamman. Saboda haka idan yayi kabbara sai ya zauna, kawai sai ya tashi. Haka ina fata an fahimta. Yawa ba za ka sake wata kabbara ba. Da rana cewa su malaman Shafi'iyya su suna gani cewa ai bayan kai wannan kabbara kuma za ka sake wata. Amma dai da yawa daga cikin malamai sun kuskurantar da su. Kabbara ɗaya ake ita ce kabbara dagowa daga sujjada, ba kabbarar jalsatul istiraha ba. To abin da yake wa mutane iskali galibi, na samu tambayoyi da dama cewa wasu daga cikin malamai a wannan masallaci namu, daga cikin masu karatu da mu da muke sallah, wani lokaci idan suka yi sallah wani ya ce shi sai ya dago sai ya ga limami a zaune. Kuma me yake faruwa ne? Shi an yi raka'a ta farko ya dago, maimakon ya ga limami a tsaye sai ya ganshi a zaune, me yake faruwa? Sai to haka al'amarin yake. To wani muke tattauna da shi sai yake cewa ai kamata ya shi limamin ya daina yin zaman. Saboda me? Saboda mamu ya dace wajen koyi da shi. To bai kamata a ce limami ya bar sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, saboda mamu ya dace da shi. Sai dai abin da ya kamata shine mamun ya kamata yayi abin da limami yayi domin ya dace da shi. Ina fata an fahimta. Ko da Muhammad Salih Al-Uthaymeen a cikin fatawa ɗinsa, idan ka duba, kaje ka duba cikin littafin Isbatu Salatin Nabi wanda ne isharar da shi zuwa jiya akan sa, yayi bayani akan wannan. An tambaye shi game da haka sai ya ce shi abinda zai baka mamaki ma, shi Al-Uthaymeen daga cikin wanda suke ganin jalisatul istiraha ba wai wani aiki ne na musamman a cikin sallah ba, ba sunna ba ce. Shi abinda yake gani kawai bukata ce ta sa annabi ya yi ta. Idan kana da bukata ka yi, wanda lokacin da muke bayani akan wannan zama mun yi bayani dogo akai ko? Yawwa. To yana ɗaya daga cikin masu ga wannan fahimtar. Idan kana da bukata ka yi, in ba ka da bukata kuma ka ci gaba da sallah ka ba sai ka yi wannan zaman ba. To amma sai ya ce idan limamin ka yana yi, to kai ma abin da yake kanka sai ka yi. Idan limamin ka baya yi, to kai ma abin da ya kamata sai ka bari. Ina fata an fahimta. Me yasa ka wannan? Saboda kai ka dace da limamin ka, babban abin da yake dole a cikin sallah dacewa da limami. Ina fata an gane. To abin da ya kawo kenan. Saboda haka babban abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake shine idan ya dago daga sujjada sai kan zauna zama dan kadan haka bayan yayi kabbara, sannan sai ya sa hannunsa sai ya miƙe. Yadda manzon Allah yake miƙewa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine yakan dunkule hannayensa ne haka, sannan sai ya dora su akan ƙasa sai ya miƙe. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya miƙewa kamar kibiya haka kawai, daga tsaye kawai miƙe haka, yakan dogara ne a ƙasa akan hannayensa. Akan hannayen nasa kuma yakan dunkule su ne haka, sai ya dora su a ƙasa haka, sannan kuma sai ya miƙe. Shine abinda malamai suke cewa al'ajan. Ina fata an fahimta. To wannan shine yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake tashi daga raka'a ta farko zuwa ta biyu,
ko kuma raka'a ta uku zuwa ta hudu duk daya ne. Daman ana yin shi wannan zamani a cikin abin da ake cewa wutiri. Wutiri shine raka'a daya ko raka'a uku, duk wanda mutum yayi a cikin insha Allah ta'ala yayi daidai. Sannan kuma ku fahimta wa wannan zama da ake najalisar Isra'a ba dole bane, ba wajibi bane. Idan mutum ya ga dama yayi zai samu lada, saboda sunna ce manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma mutum ya bashi bai ba sallarsa tayi ba ta da wata matsala, sai dai wanda yayi ya fi shi samun lada tunda yayi abin da shi bai yi ba na koyi ga annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi. Allah ya samu dace. Daga nan uwa sai mutum ya tashi zuwa raka'a ta biyu yana mai yin kabbara tare da daga hannunsa. Idan mutum ya tashi zuwa raka'a ta biyu ya daga hannayensa, sannan sai ya maida hannunsa na dama akan nahu. Akwai abin da na tsallake yan uwa na manta ban ambace shi ba, shine lokacin da mutum ya dago daga ruku'insa hannunsa ina ya kamata ya kasance? Shin zai maida shi kan kirjinsa ne ko kuma zai sake shi? Idan ba ku manta ba shi ma wannan mun yi dogon tattaunawa lokacin da muke karatun littafin. Idan ka dago daga ruku, abin da dai muka sani idan kana sallah hannunka yana kan kirjinka, to yanzu ka yi ruku sai ka dago, ina hannunka zai koma? Zaka sake shi ko kawai kirjinka? To babban abin da muka rinjaye a karatun mu a wannan masallaci mai albarka shine duk wanda ka yayi, ina fata an fahimta, duk wanda ka yayi, saboda babu wani nasi da yake nuna cewa ka rike ko ka saki. Kawai malamai sun fahimci wani abu ne daga cikin nasi, cewa wasu suka ce a rike saboda wani abin da suka kalla na dalili, wasu kuma suka ce a mayar da shi yadda yake a sake shi saboda wani abin da suka kalla na dalili. Kamar misali a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana gani cewa idan ka dago zaka yi me? Zaka saki. A Sheikh Ibn Baz shi kuma yana gani idan ka dago zaka yi me? Zaka mayar. Da shi da su Uthaymeen duk ra'ayi zikir. Saboda haka duk wanda kai a cikin insha Allah ta'ala ya wannan babu wata matsala yayi, saboda haka wannan ba zai cutar da wani abu a cikin sallar ka ba. Allah ya samu dace. Abu na gaba a gurguje, saboda lokaci shine sai ka dago raka'a ta biyu shi ma da ka tashi abinda zaka fara shine karatun Fatiha. Wasu daga cikin malamai suka ce zaka maimaita bismillah, wasu kuma suka ce a wacce kai a farko ta isa, amma dai idan ka bar ta din baka yi babu laifi insha Allah ta'ala. A lokacin ba a karanta ta sabo addu'a ko wani zikiri a tsaye a cikin raka'a ta biyu, kana tashi abinda zaka fara shine karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe kamar yadda maka kwatanta. Sannan sai ka dauko surar da ta yi maka nan ma sai ka karanta. Abinda ake so shine raka'a ta farko ya kasance ta fi tsayi sama da raka'a ta biyu. Wannan shine galibin abinda manzon Allah sira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yi. Amma wani lokaci kuma akan samu raka'a ta biyun ta fi ta farko tsayi, an fahimta? Sannan wani lokaci kuma yakan dauki raka'a sura a cikin raka'a ta farko, sai kasance raka'a ta biyu kuma ya dauki surar da take kasa da ita. Wannan shine galibin abin da yafi. Amma wani lokaci an samu idan ya karanta wata sura a raka'a ta farko, ta biyu kuma sai ya karanta surar da take samanta, nan ma an samu. Duk wanda mutum yayi insha Allah ta'ala wannan ba zai cutar da shi ba. Babban dai abin da ake bukata shine mutum ya karanta Fatiha da sura a cikin raka'a ta nawa? Ta biyu. Nan ma bayan ya gama zai dan yi wancan maida numfashin kamar yadda muka ambata, sannan sai ya tafi ina zuwa ruku'u, nan ma ya dago dukkan maida muka tanta a cikin ruku'un mu na farko, sannan ya tafi sujjada, nan ma ya dago. Idan ya tafi sujjada ta biyu ya gama abin da zai a cikin sujjada ta biyu, idan ya dago a lokacin me zai? Sai ya zauna. Zaman me wannan? Zaman tahiyya. Yawwa, to wannan zaman tahiyya ƴan uwa a kala biyu ne. Akwai zaman da ake ce masa aliftirash, shine zaman da mutum zai shimfiɗa kafarsa ta hagu sai ya zauna a kanta, kafarsa ta dama kuma sai ya kafe ta. Zan kwatanta shi yanzu insha Allah ta'ala kamar haka. Kafar mutum ta hagu kamar haka, zai sanya ta haka sai ya zauna a kanta, wannan kuma sai ya kafe ta haka sai ya shimfiɗa ta. Ina fata ƴan uwa sun gani ko? Yawwa, idan ku kalli kafarta ta hagu ta nan na zauna a kanta ta dama fa, ga ta nan, wannan shine ake ce masa al-iftirash. Manzon Allah yana yin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin zaman tahiyya. Idan sallah mai raka'a biyu ce, idan sallah mai raka'a biyu ce irin wannan zaman annabi yake. Amma idan sallah mai raka'a hudu ce ko mai raka'a uku, ma'ana zaman ya fi guda ɗaya a cikin sallah, to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaman da ake ce masa at-tawarruk. At-tawarruk shine wannan zaman da zan kwatanta yanzu. Zaka zauna akan mazauninka na hagu, gashi kafarka ta hagu kuma sai ka kullo da ita ta nan bangaren kafarka ta dama kamar yadda ne, sannan wannan kafar taka ta dama kuma sai ka kafe taka kamar yadda ne. Babu ne biya irin wannan zaman kuma ka shimfiɗa ta haka, amma a wannan ne kadai ya tabbata. Ina fata yan uwa sun fahimta, ko kai mata haka ko kuma kai mata haka, duk wanda ya yi wannan zaman da nayi a guri dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sa shine sallar da take ta wuce raka'a biyu, ma'ana me raka'a uku ko me raka'a hudu. To a zaman karshen annabi irin wannan zaman yake sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, to daga nan idan annabi zaman al-iftirash idan sallar me raka'a biyu ce makwatanta tunda sallar da muke me raka'a biyu ce, sannan hannunsa na dama da hannunsa na hagu sai ya dora su akan guwarsa da cinyarsa, ma'ana haka kenan, haka ce guwa da cinya haka. Kaga wani bangare na nuna yana, wani bangare na nuna yana ina guwa ta, wani bangare kuma yana ina yana cinya. To wannan din ma haka zaka yi masa. To amma shi wannan hannun na dama sai ka dunkule waɗannan ɗan yatsun gaba ɗayan su, wannan da ake ce masa manuniya sai ka nuni da shi haka, wannan babban kuma sai ka dauke sai ka dora shi akan wannan. An fahimta ai ko? Haka ya kamata ka yi ɗan yatsun ka haka, sannan sai ka dora su akan gwiwarka haka. Ko kuma wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsakanin wannan babban da na tsakiya sai ya musu haka, sai ya musu halka, ya yi musu kamar rawal haka, kamar cycle haka, sai ya musu haka. Ina fata an fahimta wannan duk mun karanta a cikin littafi kamar yadda abin ya gabata. Sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya ci gaba da karkadawa haka, yana karkadawa kuma yana yin tahiyya, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sannan sai mutun ya karanta salatin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid, allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid. Ina fatan fahimta. Idan sallah bi raka'a biyu ce kawai, to zaka ƙara da abubuwan da muka zama ambata yanzu insha Allah ta'ala. Idan kuma mai raka'a hudu ce tashi zaka yi kenan, to daga nan ya isa babu laifi sai kai kabara kuma sai ka miƙe. Allah ya sa an fahimta. Yadda ake miƙewa daga zama na biyu zuwa na uku idan sallah ta fara raka'a biyu shine lokacin da kake miƙewa a lokacin kake kabara. Yanzu mukaddara gashi na gama tahiyata zan tashi. Abin da ya kamata shine zan yi kabbara ta na daga hannu Allahu akbar haka misali, ko kuma daga hannu na haka, lokacin da nake tashi sai ni kabbara Allahu akbar misali. Idan kuma na bari sai da na gama tashi na daga hannu da yayi, yanzu misali Allahu akbar sai na daga hannu yayi insha Allah ta'ala. Babban da abin da ake bukata shine mutum yana tasowa yake kabbara, haka hadisi ya nuna kana tasowa kake kabbara ba sai ka tsaya kyam sannan zaka yi kabbara ba, ba kuma a zauna ake yi ba, ana tasowa ake kabbara. Idan sallah mai raka'a wuce mai raka'a uku ce mai raka'a uku ko hudu ko abin da ya kama da haka, sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan sallar mai raka'a biyu ce kawai, bayan ya gama tahiyya ya yi salatin wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, sannan sai ya nemi tsari daga wasan abubuwa guda hudu. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. سنن سي دوكي ديه daga cikin addu'o'in da makaranta ga sanan burjik da yawa mallaya ka mana su a cikin littafi, sai karanta ɗaya daga ciki ko abin da ya sawaka gurgurde da lokaci ya baka dama, ko kuma limamin ka ya baka dama ya ja tahiyyar tasa kuma sai karanta abin da ya kamata. Duk abin da kake da shi na buƙatar duniyar ka da lahirar ka zaka isa a nan gurbin shi, ma gurbin amsa addu'a ne insha Allah ta'ala. Daga nan kuma idan mutum ya gama abin da yake na tahiyya, kun ga ashe tahiyya ba abu ne da mutum zai nan da nan ya tashi ba kenan. In dai zaka yi tahiyya kai salatin annabi ka roki dari daga waɗannan abubuwa guda ko iya nan kai kadai za ka ga akwai lokaci, amma cikin minti ɗaya ko cikin abin da yake ƙasa da ka sai ga an yi tahiyya an tashi. To wannan duk kuskure ne, ya kamata mu gyara ƴan uwa. Daga nan idan mutum ya gama abin da zai na tahiyya gaba ɗaya da addu'o'i da sauransu, saura mai kuma sai sallama, sai sallama. Daga nan kuma sai mutum yi sallama a damansa da hagunsa. Yadda ake sallama ƴan uwa shine zaka fara kai kan naka ne haka, sannan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina fatan fahimta. Sai ka fara juyar da kan sannan kai sallama, sannan abin da ake bukata idan kai sallama kan naka ya juya gaba daya, ba kawai dan juya shi zaka yi kadan ba, a'a juya shi zaka yi gaba daya kamar haka. ta yadda wanda yake bayan ka zai iya hango kallon kuma tinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Babu nafi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adama awu kuma sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Babu nafi ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Adama awu kuma ka ce assalamu alaikum. Babu nafi kuma ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Dama assalamu alaikum wa rahmatullah hagu duk wanda kai yayi insha Allah ta'ala. Babu nafi kuma kai sallama daya tilqa a wajhika kamar yadda muka ambata jiya. Assalamu alaikum shikenan sai ka danjo da kanka da Allah ya sa an fahimta. Idan mutun yi wannan insha Allah ta'ala ya kammala sallah kenan. Idan mai raka'a biye ce, idan ma mai raka'a uku ce, bambanci shine idan ka tashi raka'a ta uku za ka karanta suratul fatiha ne kadai ko ba sura a raka'a ta uku da raka'a ta hudu. Sai dai wani lokaci Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan dan jingina wasu ayoyin a cikin raka'a ta uku da ta hudu. An fahimta kuwa? Idan sallah mai raka'a uku ce, idan mutum ya tashi raka'a ta uku, to babu laifi idan ya karanta suratul fatiha ya dan karanta wasu ayoyin daga cikin ayoyin alqur'ani, ya karanta sura kenan, babu laifi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi haka. Kamar yadda na bayani a wancan lokaci, kaga mu mazhaban mutum malikiya idan mutum ya ƙara sura a cikin sallar da ake karatu, a cikin sallar da ake karatun fatiha kadai zai sujjada, haka ne? Wanda kaga a zahiri Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kuskure ne, babu sujjada da mutum zai. Idan raka'a ka ta uku ka tashi ka karanta ghayral maghdubi alaihim waladdallin, babu laifi ka ce qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, babu laifi. Hasali ma kai sunna ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ladan ka samu. Saboda haka ina gani wannan shine abin da dai sauka ga zamu dan iya koyar da shi a takaice. Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai gaba ɗaya. Allah ba mu lada. Abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muka kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana insha Allah ta'ala. Kamar yadda bayani ya gabata jiya, za mu sa littafin sifatul wudu ne, shi ma ta Annabi da tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu karanta shi ma daga farko zuwa ƙarshe. Kamar yadda na bayani littafin ya takaitacce ba zai ɗauki lokaci ba insha Allah ta'ala, za mu yi shi mu gama. Yawa ga irin littafin karami ne wannan, shi ne littafin haka. Gashi nan wanda ya rubuta sunan shi Fahad bin Abdurrahman, daman kusa littafin guda ɗaya ne, shi sama ban damu na ambaci sunan wani malamin da ya shi ba, guda ɗaya ne. Ko in ka je ka ce a baka sifatul wudu shi za a baka, babu wani sai shi. Allah ya samu dace. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.